Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalon FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau Laraba, 18 ga watan Afrilu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan majalisar ministocin Najeriya sun yanke wasu shawarwari akan muhimman abubuwan da za su kawo ci gaba a Najeriya, musamman ta fannin tsaro da tattalin arziki. Muna kuma ɗauke da rahoto akan kutsen da wasu ɓatagari suka yi yau a zauren majalisar dattawan Najeriya. Akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Shin ya kuke ganin yanayin tsaro a Najeriya? Ganin yadda wasu ɓatagari suka kutsa cikin majalisar dattawa ta tarayya da ke Abuja, har ma suka yi awan gaba da sandar iko a yau, amma daga baya aka kwato ta. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wani.
Assalamu alaikum, masu saurari ga labaran. Gwamnatin Cuba ta ce babban mataimakin shugaban ƙasa Miguel Díaz Canel ne kadai aka tsayar dan takarar zaben shugaban ƙasa, matakin da ke tabbatar da cewa shi ne mutum na farko da ba daga zuri'ar Castro ba da zai zama shugaban wannan ƙasa ta Communist a karon farko cikin shekaru 60. Dole sai naɗin nasa ya samu amincewar majalisar dokokin ƙasar Cuba, wadda bisa tarihi kan amince da irin wannan naɗin a wani mataki na tsawon kwanaki biyu da ba a saba gani ba. Majalisar dokokin za ta zaɓi sabon shugaban ƙasa yau ɗinnan Laraba, za ta kuma bayyana wanda zai gaji shugaba Raul Castro ɗin a gobe Alhamis. Wannan mataki na tsawon kwanaki biyu ya sha bamban da yadda aka saba gani, inda majalisar kan zaɓi shugaban ƙasa ta kuma bayyana shi a ranar. Kusan a dukkan lokuta akan kaɗa ƙuri'ar ce cikin sirri, kamar yadda manyan jagororin ƙasar kan buƙaci a yi. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce irin wannan tsarin miƙa mulki na cike da damuwa ga gwamnatin Trump saboda ya saba ma demokaradiyya. Shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar yau Laraba cewa shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar Amurka Mike Pompeo ya yi wata ganawa ta sirri a birnin Pyongyang da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. An yi kyakkyawar ganawa kuma an kulla dangantaka kyakkyawa, a cewar Trump ta kafar Twitter. Ya ƙara da cewa yanzu ana nan ana kan tsara yadda za a yi babban taro na kawar da makamin nukiliya zai kasance wani babban al'amari ga duniya da ma Koriya ta Arewa. Firaministan Japan Shinzo Abe, wanda ya kawo ziyara ma Trump a gidan hutunsa da ke Florida, ya jinjina ma Trump jiya Talata saboda amincewa da yi ya gana da shugaba Kim, yana mai cewa yin hakan ba abu ne mai sauki ba. Trump ya ce za a ga watakila a farkon watan Yuni ko kuma kafin nan, idan komai dai ya tafi daidai, kuma tana yiwuwa abubuwa su sukurkuce ta yadda ganawar ma ba za ta yiwu ba, sai dai kawai mu ci gaba da bin tafarkin da muka ɗauka. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wasu 'yan jam'iyyar Democrat sun ce suna adawa da mutumin da shugaba Donald Trump ya naɗa saboda ya zama sakataren harkokin wajen Amurka, wanda a yanzu shi ne shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA Mike Pompeo, wanda ke tabbatar da cewa ba zai samu amincewar kwamitin majalisa kan harkokin waje ba, a lokacin da majalisar dattawa za ta kaɗa ƙuri'ar tantance shi watakila a mako mai zuwa. Alamomin da ya nuna cewa ya fi son matakin soji fiye da diplomasiyya abin damuwa ne, abinda ɗan jam'iyyar Democrat mai wakiltar Connecticut Chris Murphy ya shaida ma manema labarai yau Laraba kenan. Ya ƙara da cewa, "Na yi imanin cewa sakataren tsaro John Mattis ya fi ɗari-ɗari da batun ɗaukar matakin soja a ƙasashen waje. Ban tsammanin mai bayar da shawara ga ƙasa kan batutuwan tsaro John Bolton da Mike Pompeo na da irin wannan kular." Murphy shi ɗaya ne daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat su goma da ke cikin kwamitin harkokin waje na majalisar. Dukkanin su sun nuna cewa ba za su goyi bayan Pompeo ba, ko kuma sun nuna cewa sun fi raja'a ne ga adawa da naɗin nasa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne Majalisar Ministocin Najeriya ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo ta yi taronta na mako-mako, inda ta yanke shawara akan muhimman abubuwa da za su kawo ci gaba da bunƙasar rayuwar 'yan Najeriya. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
Bayan waɗansu kwangiloli da za su haɓaka rayuwar 'yan Najeriya, majalisar kuma ta amince da wani taro da za a kira na ƙasashen Afirka ta Yamma, wanda za a yi shi a ranar 26 zuwa 29 ga wannan wata. Ministan kula da al'amura cikin gida na Najeriya, General Abdulrahman Dambazau, ya yi wa manema labaru ƙarin bayani dangane da wannan taron.
Wannan taron za a zo na a tattauna a duba inda matsalolin a gaya ya za a fita daga wannan abubuwa da ake ciki na tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Ba wannan ƙasar kawai ake wannan ba, duk wannan ƙasashen da nake gaya maka na Afirka maso yamma duk suna da wannan matsalolin. Saboda haka za a zauna a tattauna a duba yadda za a bi gano bakin zaren.
Wannan taron shin yana da nasaba da bayanan da Shugaba Muhammadu Buhari ya yi kwanan a Ingila, ma inda yake zargin cewar akwai sojojin ƙasar Libya wanda Gaddafi ya horas, wanda ake ganin suna da hannu a shigowa wurin tada hankali a cikin ƙasar Najeriya?
To ka san yanayin yadda abubuwa suke, tun da za a iya samun gurbatun mutane da za su yi amfani da wannan damar. Ka san akwai waɗanda suke amfani da wannan damar da ECOWAS protocol na free movement su shigo da makamai, su shigo da kwayoyi, su saci mutane, yara da mata, kai su wasu kasashe, annan suna amfani da su kamar bayi. To duk wayannan abubuwan suna faruwa. Kuma ta manta cewar yadda ƙasashen Afirka suke tura ne kawai suka zauna suka ja layi zuwa ga kan iyakar kowace ƙasa. Don maganar Libya ta san abin da ya faru a Libya. Makamai da yawa sun baro Libya, an shigo da su ƙasashe daban-daban na wannan yankin. To ba mamaki ka ga cewar irin wayannan makaman da su ma irin wayannan mutanen sun shigo mana nan. Tun da wani lokaci za a ga mutumin wata ƙasa mama za ka gane cewa ba ɗan ƙasar nan ba ne, wataƙila sai ya yi magana za ka gane. To dukkan wannan abubuwan akwai, shi sa wannan taron yake da muhimmanci, saboda dole mu haɗa kai tsakanin waɗannan ƙasashen. Mu za mu iya sanin cewa idan mutum ba mutumin kirki ba ne, gwamnatin Nijar za ta iya gaya mana cewa to ga wannan hangu yana nema ya biyo tabbatakan iyaka ya shigo ƙasar, kuma haka tun da ka san akwai Interpol da sauransu.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. A yanzu dai ta tabbata cewa korarren ɗan majalisar dattawa daga jihar Delta, Ovie Omo Agege, shi ne ya jagoranci wasu mutane majiya ƙarfi da suka yi wa majalisar dattawan Najeriya kutse, suka sa aka dakatar da zaman na wani ɗan lokaci. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda tana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan shine irin hargitsi da ya faru a zauren majalisar dattawa a yau din nan, inda Sanata Ovie Omo Agege, wanda majalisar dattawa ta dakatar da shi a makon da ya gabata, ya jagoranci wasu mutane majiya ƙarfi su takwas suka shigo zauren majalisar suka ɗauke sandar girmar wacce ake kira mes. Wannan abu ya tayar da hankulan 'yan majalisar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya yana ɗaya daga cikin tsofaffin 'yan majalisa da ke zauren majalisar. Ya bayyana ra'ayinsa a game da wannan hargitsi da ya auku.
Wato daban tsoro. ana zauna a cikin majalisa kaga wanda kace ka dakatar da shi yayi jagora ya taho da mutane ɗan daba wata ilma har da bindigogi a jikin su a shigo cikin majalisa a sa sanatoci a gaba ba wanda yake da bindiga a zauna a wurin nan ko sanda ba a wurin mu shigo da shi ko masu dogara sanda ba a bari in ba tilas ba to kaga an zo da irin wannan hali an kallaci shugaban majalisa da yake zama akan wurin a lokacin an kallaci manya duk ana yi daukar kujeru ana jifan ma'aikatan mu da suke wurin to da ban tsoro wannan ya nuna babu tsaro a gidan nan kuma ya nuna cewa akwai dole majalisa ta dauki mataki na yanda za a gyara wannan abu
shi ma sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya nuna fargaba akan wannan al'amarin
wannan abin da ya faru dai bai wa kowa dadi ba da a ce wa'annan sun shiga da makamai ya za a yi da su don haka ni a gani na abu ne wanda bai kamata ba abinda aka yi kuma abu ne ba daidai ba ko yaya mutum yake da son yayi abu bai samu daman yi ba bai kamata a zo ta inda suka shigo ba
a lokacin da wannan abin ya auku dungurin gum din yan majalisar wakilai suka dunguma zuwa zauren majalisar dattawa inda suka je musu jaje to na tambaye dan majalisa Muktari Shagari ko ya yaji da wannan kutsai da aka yi wa majalisar a yau
to wannan ya nuna sakaci na daya a wurin su jami'an tsaro masu tsaron wannan wurin sannan na biyu ya nuna wani abu mai ban tsoro kaman ana son a tankwasa ko kuma a musgunawa ainihin majalisa ita kanta ko a hana ta zaman da take wannan abin ban tsoro ne kware da gaske
Madina Dauda sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Madina Dauda to kun da ji abin da ya faru kuma yau muna son mu ji ra'ayoyinku game da halin tsaro a Najeriya ganin yadda wasu bata gari suka kutsa cikin majalisar dattawan tarayya dake Abuja yau suka yi abin da suka yi ba ci an kawo dauki da ba a san abin da zai faru ba abin da muke so mu ji daga gare ku kenan sai ku kira ku bayyana ra'ayi
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Mun samu kira na farko daga Bauchi. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Bauchi.
Yawa to kuna tare da Kadoro Digaga dan Fulani wa Jihar Bauchi Nigeria.
To muna jin ka dan Fulani.
Yawa to gaskiya batun maganan tsaro yayi karanci tun da kaga aka kotsa cikin babban birnin tarayyan Abuja. Gaskiya kamata a tashi zai domin a ringa kulawa da jami'an tsaro ina suke. Ake wannan abu. To kaga dukkan rashin tsaro ne yake kawo wannan abu. To ya kamata gaskiya a kiga abin kisha inda aka ga wata gari za su shigo ciki wannan al'amari ya kamata a ringa ana kulawa jami'an tsaro me suke yi don me aka sa su wannan aiki.
To mun gode dan Fulani daga Bauchi yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Umma Mallam Alina daga Dogon Dutse a cikin Sahodin Niger.
To Umma Mallam Ali muna jinka.
To abin da an rayi ne bisa ga wannan yan zaman da gariban za da shugaban shiga cikin majalista su sai su aikata ba daidai ba. Ya kamata Najeriya cikin wannan lokaci da muke ciki ko ina sa tsaro bisa gaskiya. Wan ga ba bai dace ba a ce an shiga cikin majalisar talaci za a abin da bai kamata ba. Na gode mu da Amerika. Ni na Umma Mallam Ali daga Dogon Dutse a Niger.
To Umma Mallam Ali mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je Kaduna.
To ajiya madam Dauda barka da dare.
Mallam Marshala kana lafiya?
Lafiya lau ko ce barka da yammaci kunan.
Haka haka to muna jinka.
Madalla suna yawa sunana Musala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. So Hajjia Maryam Dauda abin da ya mana dadi ba amma ka ya tabbatar musu da yanda talaka muke jin ba tsaro za a shigo har gidanmu a yi mana komai to kaga yanzu za su kara tabbatar da cewa ba tsaro a duk da ba mu ji dadin abin da aka yi musu ba ya kamata a ce sun kara ba da dama su jatar da abubuwa dauki yan sanda dauki sojoji da yawa duk wata dinga dauka dan tsaro ya wadata ko idan hannun majalisa da mutalakawa fatan za a tashi lafiya
to mun gode malam Murtala yanzu kuma bari mu je Lagos Assalamu alaikum da wa muke magana daga Lagos muna jin
kana magana da Abubakar Baba karamo kuma gida daga jihar Kano amma ina waya daga Lagos
to Abubakar Baba muna jin ka
yawa maganar tsaro a Najeriya gaskiya ta tabbillahi babu ita guraren da yadda suke kamata a ce an ba da tsaro ba su ake be tsaron ba saboda haka ware idan irin wannan din tana faruwa ma su ma shugabannin za su tabbatar da cewa eh lalle babu tsaron to saboda haka mu abinda muke fata na farko mu tsaya mu tsarkake zuciyarmu mu taya shugabanni da addu'a akan Allah ya ba su jagorancin samun manin da tsaro da kuma ababen more rayuwa ba wai maganar siyasa su sa siyasa a ransu a ta faman ta toka ta kasi ba da fatan za ku tashi lafiya nagode
to mun gode malam Abubakar Baba yanzu kuma bari mu je Kebbi Assalamu alaikum da wa muke magana daga Kebbi Malami ko malama daga Kebbi ko kana tare da mu To ina ga layin malami daga Kebbi ya goce yanzu kuma bari mu je Bauchi
Karamar hukumar ga idan Yobe State
Daga Yobe ne to muna jin ka malami daga Yobe da wa muke magana
Ana magana da Alhaji Audu Bala Sarka.
To Alhaji Audu Bala sai ka dan rage sautin rediyon ka dan mu ji ka kai ma a ji ka. Ka ji mu kai. To muna jin ka Alhaji Audu.
Wannan kuskuren yan majalisa ne ran kirede.
Me yasa ka ce haka?
Kai dan majalisa ka zo da kati takwas. Yan sanda suna nan ba su bar riga bai daidai ba. Alhamdulillah.
To amma Alhaji Audu ai kaji an ce akwai jami'an tsaron wurin ba dai san yadda abin ya kasance haka ba.
To ai sai din ne ba mamaki ran gida ne. Da ai na kenan.
To mun gode Alhaji Audu Bala yanzu kuma bari mu je Borno.
Hello?
Hello da wa muke magana daga Borno?
Alhaji Bukar Modukka da shi daga Maiduguri ne.
To Alhaji Bukar muna jin ka.
Abun da ya faru
eh
gauren majalisar da kawana yau. Kwarai babu ji dadi ba wato shine highest legislative body na kasar nan wanda zai doko shi ba su da kariya har aje a kai ɗan daba ya iska su kwace sandan mulki. To wannan abun ya kamata a kira da soja general police ya zo gaban su wanda aka sa jami'an tsaro da nemi aikin su ina suke gani wayna suka kusa cikin wannan wuri ina shawara da wa
to mun gode Alhaji Bukar daga Maiduguri yanzu kuma bari mu je Katsina Assalamu alaikum da wa muke magana daga Katsina
wa alaikum assalam kina magana da Zaharuddin
To Malam Zaharuddin muna jin ka.
Yawwa. Ra'ayina anan shine kamar yanda wani mai fada ya fada na baya. Wannan wani abu ne na kamar mu ma yanda muke ji mu talakawa to su ma shine in dai ba su gyara al'amari ba shine zai iya faruwa shi waye da su. Gaba wannan shi ne ra'ayina fatan mu dai Allah su a gyara kuma Allah ya gyara mana gaba ɗaya
to amman malam Zaharuddin daga Katsina mun gode har yanzu dai muna nan a Katsina a ƙaramar hukuma ta malam fashi
ana Maryam Dauda barka da dare
barka ka dai da wa muke magana daga malam fashi
Abdulrazak mai dawa daga malam fashi
to malam Abdulrazak mai dawa muna jin ka
to wannan abin da ya faru a majalisa ina ganin ya kamata sai ya zama darasi a gare su saboda ƴan majalisar Najeriya su suka fara zuda mu kan kima a gwamnatin baya an sha dambe a majalisa wanda ana cewa majalisar da ta kenga bai dace da su ba
Mukuntun Malam Abdulrazak Maidawa lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya a nan. Mun gode da kiran da kuka yi da shawarwaran da kuka bada, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasa da makonni biyu bayan da shugaban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya dakatar da waɗansu gaggan jagabanni na wasannin motsa jiki a Ghana dangane da badakalan nan da aka samu a wasannin Commonwealth da ya gudana a ƙasar Australia. Wani usar kuma ya faɗi shine chairman hukuma na National Sports Authority, wato hukumar wasanni na ƙasa kenan, Kwajuba Ejimal. Clubun din ƙasar Ghana ɗaya rakin da ta saura ana gwagwagwa da ita a Africa, Ghana Stars, na da yakinin samun tikitin shiga zagaye na gaba na gasan cin kofin CAF Confederation Cup, yayin da za ta kara da Fusa Genius a zagaye na biyu a Majunga Stadium cikin Boini, Madagascar yau. Club din nan mai suna Ahafuman FC, wadda ke da matsuguni a Hafo Shidiyem, wadda kuma ke wasa a rukuni na biyu, ya samu ƙarin ƙwarin gwiwa yayin da aka baiwa club din launi guda 6 na rigunan wasanni, wadda wani kamfanin ƙasar Jamus Chelsea Dubstelly Management ta agaza wa club domin ta yi shirin shiga gasan kaka na shekara ta 2017 da kuma 2018 wadda ake somawa a sabon wata. Rodney Appiah, ɗan tsohon captain din Black Star Steven Appiah, a ranar Asabar da ta shige shine aka zaba dan wasa da yafi duk saura kwarewa kuma sarki na jefa kwallo a raga a karo na 6 na gasan gala na makarantu masu zaman kansu da aka yi a Lizzie Sports Complex dake a East Legon nan birnin Accra. Bari yanzu mu duba kasashen Turai mu ga irin wainar da ɗan wasan Ghana ke takawa. A kasar Ingila, dan wasan gaba Jordan Ayu ya saki farfaduwa bayan an dakatar da shi, kuma shine jefa kwallo daya da ya taimaka wa Swansea City suka yi wato kunnin doki 1-1 da Everton. Dan kasar Ghana, haifafin kasar James Collins Kanara, shima ya taka leda a nasarar da Huddersfield Club dinsa ta samu da ci 1-0 akan Watford. Mun tafi kasar Spaniya kuwa, Mubarak Wakasu shima ya haska domin ya taka leda a nasarar da club dinsa ta samu akan Aiba da ci 1-0. A kasar Italy kuwa, Kwaju Asamoah na haskawa ya taimaka a nasarar da Juventus ta samu akan Sampdoria da ci 3-0 a Turin. Yan mun tafi kasar Austria kuwa, Samuel Tetteni ke ci gaba da haskawa domin sai da ya jefa kwallo a raga a nasarar da Lax Linz ta yi da ci 3-1 akan St. Pölten.
A nan nake jin din da sa'aya a takaitattun labaran na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ayyukan rundunar sojan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya na da matukar wuya yau fiye da lokacin da ayyukan zaman lafiya na kunshe ne kawai da tabbatar da cewa an raba waɗanda suke cikin rikici ko alamun rashin zaman lafiya. Yau ayyukan zaman lafiya ayyuka ne masu tarin yawa da suka hada da ba kawai kan tabbatar da zaman lafiya ba da tsaro, amma har da taimakawa wajen sarrafa harkokin siyasa, kare fararen hula, raba mayaka da makamansu, da mayar da mayakan da suka ajiye makamai cikin al'umma, ba da tallafi wajen shirya zabuka, karewa da inganta 'yancin dan adam, da kuma taimaka dawowa da doka da oda. Aiki ne mai hatsari. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, dakarun da ke aikin zaman lafiya 56 suka mutu a shekarar bara saboda tashin hankali. Saboda haka, yana da ma'ana a shirya dakarun gamayyar ayyukan zaman lafiya kafin a aika su wasu kasashen don ire-iren kalubalen da za su fuskanta a zahirin gaskiya na ayyukan zaman lafiya. A ƙarshen watan Fabrairu da farkon watan Maris na wannan shekara, sojojin kiyaye zaman lafiya fiye da 1,000 daga kasashe fiye da 30 aka tura wajen aiwatar da wani shiri da aka lakaɗa wa suna Shanti.4. Shanti. Wata kalma ce da ke nufin jakadin zaman lafiya, wani tsari ne da aka kirkiro domin horar da dakarun kan abubuwan da za su iya fuskanta idan aka tura su kasashen waje. Atisayin ya auku ne a makarantar horon soja ta kasar Bangladesh tare da goyon bayan wani shirin ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ake kira Global Peace Operations Initiative, tare da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin tsaron Amurka ke gudanarwa. Mahalarta taron Atisayin Shanti.4 sun samu damar koyo daga malamai da sojoji masu zurfin ilimi, kuma waɗanda suka shafi ta ƙasashen duniya suna irin wannan aikin na kiyaye tsaro. Wannan shirin na ƙasa da ƙasa da horarwar da aka bayar ya ba da damar musayar ilimi, basira da dabaru tsakanin masana da waɗanda suka zo daga ƙasashen waje suka koyar, domin waɗanda ake koyawa su amfana. Dakarun rundunar sojan Amurka da ke yankin Pacific da kuma shirin wanzar da zaman lafiya na duniya na ma'aikatar harkokin wajen Amurka na farin cikin aiki da ƙawayenmu na Bangladesh wajen samar da horo ga sojojin ƙasashen duniya domin ayyukan samar da zaman lafiya a ƙarƙashin lemar Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar kwamandan mayakan saman Amurka Major General James O. Effort, wanda ya ƙara da cewa Atisayin Shanti.4 na ɗaya daga cikin hanyoyin da muke ƙarfafa dangantaka tsakaninmu da sauran ƙasashe, yayin da a lokaci ɗaya kuma muke ƙara ƙarfafa cuɗanyar rundunonin sojanmu a ko'ina a faɗin duniya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaice, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kiran da a gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da sauran zaɓuka da wuri, wato ran 24 ga watan Yuni na wannan shekarar. A baya an tsaida watan Nuwamban shekara ta 2019 don gudanar da zaɓen. To amma sai Erdogan ya ce saboda ƙasar na fuskantar ƙalubalen da ba a saba gani ba, ya zama wajibi a gudanar da zaɓen da wuri. Kama daga ƙetar kan iyaka ana kai hari daga Siriya zuwa wasu batutuwa da suka shafi tarihi a Siriya da Iraki, duk sun sa ya zama tilas ga Turkiya ta yi shirin ko ta kwana, abinda Erdogan ya gaya wa manema labarai kenan a fadarsa ta shugaban ƙasa. Gwamnatin Cuba ta ce babban mataimakin shugaban ƙasa Miguel Díaz-Canel ne kaɗai aka tsayar ɗan takarar zama shugaban ƙasa, matakin da ke tabbatar da cewa shi ne mutum na farko da ba daga zuri'ar Castro ba da zai zama shugaban ƙasar wannan ƙasa ta communist a karon farko cikin shekaru 60. Dole sai naɗin nasa ya samu amincewar Majalisar Dokokin ƙasar ta Cuba, wadda bisa tarihi kan amince da irin wannan naɗin.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Cedric Franklin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.